Gida tsohon shugaban kasa a jamhuriya ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya kasance cikin duhu bayan da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya yanke wutar gidan ranar Laraba ta wannan mako. Lokacin da nazarci gidan da misalin karfe 7:30 na murice ranar Alhamis kwana daya da yanke wutar na tarar da hasken wuta a gidan, kuma mazauna gidan sun tabbatar min da cewa ma'aikatan kamfanin wutar ne suka zo suka mayar da ita. Da yake ban tarar da mai kula da gidan ba, Ahmad Shehu Shagari, na kira sa ta waya kuma ga yadda zantawan mu ta kasance da shi.
Ni dai shekara ta uku da ne take oba a gidan nan, amma radda nake wallahi ban taba sanin mai biyan wuta ba, don ba a taba kawo min bill ba ni. Ba kaga ina da kawo min bill da ina can ciya ga wanda ka biya, don haka ni wallahi ban san mai biyan wutar gidan nan ba. Eh jiya na ji labarin an ce an yanke ta, don shekara guda ka hanyar su ni a gidan nan nika kula da komai, to amma ban taba ganin bill ba ya zo gidan nan. Sannan ni shekara biyu din da ni bayan na ban taba gani wani ya zo da bill ya kawo shi gidan nan ba. In ba wanga lokacin da sun ka zo sun kace mana wai ana biya wuta miliyan 2. Nake to wallahi ni dai ban da labari. Jama ku taba kawo mana bill ba.
Haka ma na tuntubi shugaban sashen sadarwa na kamfanin na wutar lantarki na Kaduna Abdul Aziz Abdullahi, inda ya tabbatar min da cewa an yanke wutar kuma an mayar da ita.
An samu commitment cewa za a biya kuɗin.
Gwamnatin jiha ce ke biyan kuɗin wutar ko kuma wa ke biyan kuɗin? Saboda su iyalan gidan sun ce ba su ma san mai biyan kuɗin ba.
Gwamnati ce ke biya tsakanin ta tarayya da kuma ta jiha, tsakanin su da yake biya da ma tsohon shugaban kasa da ma'aikatan gwamnati ke kula da al'amuran su suke biya. To an zo kuma aka dan tura son shi da aka samu dai abin biyan ya tsaya, to shi yasa ai ya kai ga har aka yanke wutar, saboda bashin ya tare da yawa kuma ba wanda ya ce wani abu, ana ta bi ba a yi wani abu ba, shi yasa aka yanke. Amma yanzu dai mun samu commitment cewa daga familin da kuma gwamnati cewa za a biya.
Har wayo na tuntuɓi mai baiwa gwamnan Sokoto shawara akan lamuran yaɗa labarai Muhammad Bello, ko gwamnatin Sokoto na da masaniya akan abin da ke faruwa.
Ba hurumin gwamnatin jiha bane biyan kuɗin gidan marigayi shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari. Ba ma so kuma mu ce wani abu a kai, saboda karin abin ya zama suka ba za mu ce wani abu a kai ba.
Masu sheshi akan lamuran yau da kullum irin Farfesa Bello Dodon Bada na ganin wannan a zaman irin wulakanci da mutanen Arewa ke fuskanta daga gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarun nan.
Shi mutumin Arewa wanda a babba har mu har al'adunmu har addininmu, to ba mu taɓa samun a yi muna wulakanci ko a jinjina mu kamar daga shekara ta 2015 zakuwa yau ba. Ko wallau ka ji an ce maka wasu ƙabilu namu da wasu wurare an koro su, ko kuma abubuwa irin haka da kaga sun faru. Irin wannan lokaci da shugabanci ya shigo ga hannunmu kaji guda. To in ka lura su ƴan Arewa su ka shugabanci amma su ka wahala. Ba mu taɓa samun lokacin da an ka ce masatan mutane ana garkuwa da su, kuma security sun kasa yin komi a arewacin Arewa. Ba mu taɓa samu kamar irin wannan lokaci ba in ka lura. To kuma in ka lura kusan wannan bangare na Najeriya ya fi kowane talauci. To sannan mutanenmu da yawa manyanmu sun rasa darajarsu. Ni ina ganin wannan ma na ɗaya daga ciki, ko da sakaci ne har da ganganci a harzuka mutane.
Yanzu dai da yake an mayar da wutar lantarkin ta gidan tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari bisa ga alƙawalin za a biya bashin da ake biya, abin jira a gani shine yadda lamarin zai kaya a nan gaba. Za a ci gaba da biyan kuɗin wutar ko za a baiwa iyalansa ɗawainiyar biyan kuɗin wutar ne? Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.